الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باين حكا ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammacin Lahadi 23 ga watan Al-Muharram, watan daya a shekara ta 1420 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammacin na 9 ga watan 5 shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid, wannan kuma shine darasi na 38. Matashiyar maganar mu ta yau, babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amsathu la yaqulanna hadhali al-aya, ma'ana zuwa karshen aya, la yaqulanna hadhali wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal-husna falanunabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu ولنذيقنهم من عذاب غليظ. بابن ديكي مغانا دنگني دا wannan aya da muka karanta, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'd darra, shi dan adam idan muka dantana masa rahmatan minna, wata rahama ta musamman daga gare mu, lafiya ko wadatar dukiya, yatsuwan arziki, ilimi, makami, idan muka dantana masa wata rahama daga gare mu, inji Allah, min ba'd darra, bayan wata cuta da ta shafe shi, bayan talauci da ya samu kansa ciki, bayan jahilci sai kuma aka bashi ilimi, bayan rashin lafiya sai aka arzuta shi da lafiya, idan muka bashi wannan min ba'di dharra, bayan wata cuta masarhu da ta taba shafarsa, da la yaqulanna, wallahi lalle sai ka ji dan adam din nan yana cewa hazali, abun nan da aka bani nawa ne. Hazali yana ɗaukar ma'ana biyu, ko dai hazali, wannan abun ya zo min ne don saboda ƙwarewata, saboda ilimina, saboda sanayyata da gogayya game da kasuwanci, shi yasa sai na samu nan. Yana inkarin falalar Ubangiji kenan, sai jingina arziki don saboda ƙwarewarsa, saboda sanayya da yake da ita ga mutane. Ko kuma ya zanto hazali ya yadda daga Allah ne, amma Allah ya bashi abun dan Allah ya san shi dace da shi, sai ya rinka yi ma Allah yanga da jiji da kai, yo ai da ma gidan mu gadan arziki ne, hazali irin mu ne ya dace mu samu wannan. Ana samun dukkan irin gudannan guda biyu cikin yan adam. Karshe ma sai ce, wa ma azunnu sa'ata qa'ima, kudi sun yi kudi, mulki yayi mulki, wa ma azunnu sa'ata qa'ima, ai bana tsammanin ma kiyama za ta tsaya. Wala in ruji'tu ila rabbi, imma har za a mayar da ni gobe kiyama wurin Ubangiji, inna li 'indahu lal-husna, ina da wani kyakkyawan matsayi makamancin wanda nake da shi a nan duniya. Sai Allah ya daka masa tsawaki da ire-irensa, falanunabbi anna allazina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adhabin ghaliz, kafirai sai mun labarta musu irin abin da suka rika aikatawa, dai za a koro musu shi a labarce gobe kiyama. ولنذيقنهم من عذاب غليظ, kuma tabbas sai mun dandana musu wani abu na azaba mai kaurin gaske. An gane ko? Wato dai babbar matasiyar wannan, babban makasudi game da wannan matasiya, ana nufin cewa dukkan wanda Allah ya bashi wani abu na ni'ima da arziki, to babban abin da ake so zuciyarsa ta labarta masa cewa wannan abu daga Allah ne, falalati ta Allah, da dai kar ya dauka kokarinsa da hazakarsa da himmarsa ne ta sa ya samu. Idan yayi haka, to ya abin nan kenan, ya inkarin falalar Ubangiji da kuma wato ainihin neman Ubangiji gare shi, da dai kar ya dauka cewa wato ainihin ya tantance a bashi ne, dan shi ya tantance a bashi saboda gidansu sun gaji arziki, dan haka ya tashi da kuɗi. Idan yayi haka, ya inkarin falalar Ubangiji kenan. Akwai banbanci tsakanin matakin farko da na biyu. Matakin farko da ya samu dukiya, sai jingina abin zuwa ga kwarewarsa da sanayyarsa da harkar kasuwanci. To kaga wannan yayi shirka da Allah ta bangaren rububiyya, domin Allah shine rabbu, yana daga cikin rububiyya ta shi kuma halitta da kuma baiwa halitta abin da za ta rayu a kai. Allah ne kadai ke yin wannan, to yayin da ka dauka kai ne ka jawo kanka sakamakon himma da kokarinka da fatautinka, to kai inkarin Allah nake yin wannan, yanzu kwarewar ka ce ya zama tarayya da Allah cikin mai rububiyya ta sa, kun gane da kyau? To wannan yana rushe tauhidin mutum gaba daya, yanzu to gaba daya ba ya da tauhidi, in ko ba tauhidi ba imani, in ba imani ko ba musulunci kenan. Na biyu, wanda ya yarda da abin daga Allah ne amma baya kirga shi a matsayin falala ne na Ubangiji, gani yake yin shi ya tantance ne da haka Allah ya baki, kai kuma Allah ya hada ka dan kai gidanku baku ga jariki ba, amma Allah ya san ire-iren su sun dace dan haka sai aka baki, ya yarda abin daga Allah ne. To irin wannan baya rushe imani gaba daya, sai dai yana kawo cika wajen kamalan tauhidi, saboda akwai wani bangare na yin girman kai ga Ubangiji da rashin kaskantar da kai gare shi. Ka riga ganin yanzu kai har ka isa ba, Allah ya saka al-lissafin mai buliya baka yana wani ai falala ce kawai ta ce, amma ba wai dan isarka ko isar gidanku ba, yau kai ne suwa ko ku ne suwa, an fahimta da kyau? To wannan ita ce wannan tarjuma ko wannan matashiya, fadin Allah ta'ala wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra mastathu la yaqulanna hadha li. Qala Mujahid, Imam Mujahid yace hadha bi amali, ma'anan hadha li dinnan ma'ana wannan abin da na samu bi amali saboda aiki na ne da himmata, wa ana mahququn bihi, ni ne tantance a bani shi saboda sanayyata da kasuwanci. Wa qala ibn Abbas, ibn Abbas yace yuridu min indi, yana nufin wannan ai dama can nawa ne da Allah ya lissafto duniya, dama tuntuni ya samo da dangin gidanmu muka dace mu samu alki da aka samu. Wato fassara malamai kenan, Mujahid ga yadda ya fassara ayin, kuma ibn Abbas ga yadda ya fassara ta. To kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa, idan an samu sabanin fassara ta malamai guda biyu ko uku ko sama da haka, in dai wannan ma'anonin ba sa cin karo da juna kuma dukkaninsu ma'anoni ne ingantattu, to ana ɗora ayar kan cewa tana nuna dukkan ma'anonin, kun gane da kyau? Amma idan ma'anonin suka kididdigo kuma ya kasance sa iya cin karo da juna, to lalle nan a samu ɗaya mai kyau sai ɗaya mara kyau, sa'ilan nan sai kokarin jayar da mai kyau bisa ga mara kyau, kun gane? To amma wannan kishiyoyin ba sa cin karo da juna, ha zali ni na tantance a bani shi, ha zali na same shi ne saboda himmata, ai waccan ma'anar daban wannan ma'anar daban, ba kishiyoyin juna bane ba, wannan ma'anar ƙarin bayani ne akan waccan, waccan ma ƙarin bayani ne akan wannan. To dukkaninsu kowanne ayar za ta gaskato a kansa, sai ya zanto da wanda ya ce ni na tantance a bani dan dangin gidanmu sun gaji arziki, da mai cewa a'a dama na same shi ne dan saboda kasuwanci na da sanayyata da ilimi na, dukkaninsu kowanne mai laifi ne. Sai dai kamar yadda muka faɗa, mai jingina abu zuwa ga sana'arsa kamar ya yi shirka da Allah cikin ɓangaren mai rububiyya, amma wanda ya jingina cewa abin daga Allah ne sai dai shi Allah ya zaɓe shi ne, wanda ya zama girman kai ga Ubangiji, ya zanto bai kaskantar da kai ga Allah ba, to wannan ko yana kawo cikas ne wajen kamalar tauhidi, ba wajen samuwar asalin tauhidi ba. Akwai asalin tauhidi tattare da shi, sai dai bai cika ba, bai zama kamilin tauhidi ba, da kamilinsa ya cika da ya zanto mai kaskantar da kai ga Allah, an gane ko? Dan ya san cewa ba ya da wani haƙƙi na tilafin Allah cewa ya yi masa kaza, duk abin da Allah ya ba shi falala ce ta shi, sa'ilin nan sai ga ya zama mai kaskantar da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan shi Allah ba ya masa dole fa'alun lima yuridu, an gane da kyau? Wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi, haka wannan babi ya kunshi fassaran fadin Allah ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi, wato sai ka ji ya ce innama utituhu, sanne dai kadai an bani wannan abin da aka bani na arziki ko mukami, ala ilmin indi, saboda wani ilimi da nake da shi, saboda sanayyata da kasuwanci yasa aka bani. Wannan aya tana cikin ayoyin suratul qasas, a cikin qissar dan Qaruna wanda Allah ya bashi arziki, mutanansa suka yi masa wa'azi, iz qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, suka ce da shi kar kai girman kai, Allah baya bukatar masu girman kai, baya son su. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين, suka ce da shi irin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi, ka yi aikin alkhairi da shi, ka yi da'a wa Allah da wannan abin da Allah ya baka na dukiya ko mulki ko mukami, amma tare da haka karka manta rabanka na duniya, ya halatta ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, kai matsuguni mai kyau, kai abin hawa mai kyau, duk wannan ya halatta. Kamar yadda manzo Allah ce idan Allah ya baiwa bawa ni'ima, Allah na so ya ga alamun ni'iman tattare da bawa, ba a san a baka kuɗi ka taskance ka kici ka kisha, ba a gani a rigarka ko a jikinka ko a jikin iyalinka, a'a ka tika more karka yi almubazzaranci, wa kulu wa shrabu wa la tusrifu, ku ci ku sha amma karku yi almubazzaranci, ba hana ci ba hana sha ba hana sutura ba. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa shrabu, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq, ba wanda ya hana ka cin mai kyau ko shan mai kyau ko tufafi mai kyau ba tare da almubazzaranci ba. Amma abin da yake aibu wannan ya mantar da kai lahiranka, so ake kai mukarana bainar dunya wal akhirah. Ka ci rabanka na duniya amma kar ka manta da lahira, kai aiki dan lahira kar ka manta da rabanka na duniya. Wa bi fi ma ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, suka ce da shi ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka, kai baiwa kamar yadda Allah maka baiwa. Wa la tabghil fasada fil ardi, kar ka nemi barna a bankasa, kar ka kashe dukiya ta hanyar saban Allah, ta hanyar kashe wa karuwa kuɗi, ta hanyar kashe wa kawali kuɗi, kar ka barnatar da dukiya, dukiya kashin bayan rayuwa ce, kar ka yi fasadi a bankasa. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Allah ba ya son masu fasadi. Yace me ina ku neman wa'azi, ina zuwan ku da dukiya ta? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi, kuna tsammanin wannan dukiyar kawai ai na samu wannan dukiyar don saboda sanayya ta da kasuwanci, na san shi gida fici, na karanta kasuwanci, na san google mai fatauci, na san yadda ake saye, na san yadda ake cin riba, don haka na samu. Kaga bai jingina abu zuwa ga Allah ba. Sai Allah ce awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihim al-mujrimun, shin ba yadda masaniyar kafinsa Allah ya halakar da tsarai ku daban-daban, karni daban-daban da al'ummomi daban-daban, a cikinsu akwai man huwa ashaddu minhu quwwatan, wanda ya fi shi karfi, wa aktharu jam'a kuma ya fi shi yawan dukiya ko ya fi shi yawan dangi, bai san ba kafinsa Allah ya riga ya halakar da irin waɗannan? Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihim al-mujrimun, ai ko tambaya ba za a yi ba cewa menene laifin masu zunubi, kowa jinkiya ba ya ga sakamakonsu. To Ubangiji ta'ala ya kawo wannan kisa wanda a cikin wannan aya take, yace inna ma utituhu ala ilmin indi, kaga wato kenan sai ya zanto kamar malam ya kawo wannan ayar ta biyu dan ya nuna da ita ta farko ma'anarsu daya, sa'ilin nan sai ya zanto da ra'ayin Abdullah dan Abbas wajen fassara da ra'ayin Mujahid, wanne ne zai fi dacewa da zahirin wannan aya ta karshe da muka karanta? A ra'ayin Mujahid ko na Ibn Abbas? Na Ibn Abbas. A ra'ayin Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kenan ya zama daidai take da wannan ayar da waccan. Can gurin kawai ya ce wala ina zaqanahu rahmatan minna min ba'di dharra'in mastahu la yaqulanna hadha li, sai zanto hadha li daidai yake da ma'anar sa inna ma utituhu ala ilmin indi. An gane ko? Akwai kuma inda yace ala ilmin, qala inna ma utituhu ala ilmin ba tare da yace indi ba, sai Allah ce bal hiya fitna, ai ba sanar da kace tana ka samu dukiya ba, jaraba sai Allah ya maka jaraba aka baka dan aga zaka ci ko ba zaka ci ba, dan a bayyana da kai gaban jama'a sai a baka kuɗi mai yawa, jarabawa ce daga Allah, a gagga kuɗin ga komai, duk da haka ana salloli guda biyar da kai cikin jami'i, ga kuɗin ga komai kana fitar da zakka, ka san haƙƙin iyaye, ka san haƙƙin dangi, ka san haƙƙin makwabta, ga kuɗin ga komai, ka gina masallaci kuma a ganka a tahun gaba masallacin, ka gina makaranta kuma a ga ka zo karatu, kai kaza, ga kuɗin ga komai, ba su rage maka dukkan ibadar ka ba, to ka ci jarabawa ke. Amma duk wanda ya samu kuɗi sai ya gina mutane masallaci, shi sai koma gefe ko sallar baya yi, saboda kawai malamai sun ce da shi man bana lillahi mazdan bana Allahu lahu baitan fil janna, shi tunda ya gina masallaci an gina masa gida ka tafa ne cikin aljanna, jira yake a tashi kiyama ya shiga ko bai sallah ba. قال قتادة امام قتادة على علم مني بوجوه المكاسب ابن ديكي دي على علم عندي ينا نفن على علم مني بوجوه المكاسب ام بانو ان دوكيا سبو دا مصن يا دنكي ديكي بوجوه المكاسب تهنيوي دا بند بند تار دوكيا ناسا يدا اكي كيلا ناسا يدا اكي جيما ناسا يدا اكي كاسونتي اني كذا بنسامو بسي اني كذا اني كذا بنسامو بسي اني كذا حسينا سامو sanayya ta da wannan yasa da samu, kaga ya jingina dai abu zuwa ga kansa. Wa qala akharuna, wadansu malamai suka fada wajen fassaran, suka ce ala ilmin min Allah anni lahu ahlun, ai na samu dukiyar ne dan shi Allah ya san ni na dace a bani sai bani, kaga dai har yanzu babu wato kamar dai wata ma'ana ta farko kenan, babu girman Ubangiji ciki, ba ladabi ga Allah cikin wannan maganar.
وهذا معنى قول مجاهد اوتيته على شرف abin nan da malamai suka faɗa na baya shine dai ma'anar fadin Mujahid ibnu Jabr ɗaya daga cikin tabi'ai kenan da yake cewa ma'anar ayar shine utituhu ala sharafin an bani saboda matsayina duk dai ma'anar su ɗaya ne wa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul inna thalathatan min bani isra'il abrasa wa aqra'a wa a'ma fa arada Allahu an yabtaliyahum فبعث الله إليهم ملكا أبو هريرة يا كربو يا جد كما زال الله صلى الله عليه وسلم تيوا إن ثلاثة من بني إسرائيل أكو وطن سمتاني قداء أكو أكو إسر وطن سمتاني قداء أكو دقى تكين بنو إسرائيل وا. إسرائيل تنسين يعقوب عليه السلام تكين دنجين جدنسا أنسى أمول أبار وطن سمتاني قداء أكو يا إسر تسكي كما يا متن نسكي mutanen nan guda uku abras ɗaya daga cikinsu abras ne mai ciwon albaras waɗansu suna fassara shi da zabaya waɗansu suna fassara shi da kuturta amma idan ka duba kamus din larabci abras suka ce wani bayadun fil jildi wani cuta ce alamar ta shine bayyanan wani fari launin fari jikin fatar ɗan adam wanda galibi in an yi ba a warkewa a yi ta magani ba ta jin magani mai kenan zabaya kenan ɗaya daga cikinsu abras ne wa akra ɗaya daga cikinsu kuma akra akra shine wato ya kasance kan mutum babu gashi galibi malaman mu na gida suna fassara shi da kora amma wani mai kora ya kansa da gashi ko sanko kuma da sai sai asla domin asala bi sati ne sanko daga shi da fassara da kora din wa akra ɗaya daga cikinsu wato mai kora ne wa a'ama ɗaya daga cikinsu makaho ne da zabaya da mai kora da makaho fa arada Allahu an yabtaliyahu sai ubangiji ta'ala ya so ya jarrabe su fa ba'atha Allahu ilayhim malakan sai ubangiji ta'ala ya turo musu mala'ika a siffar dan adam fa atal abra sai ya fara zuwa wajen shi wannan mai zabaya fa qala yati ayyu shay'in ahabbu ilayka duk duniya mai kafi so me kuke tsammanin zai ce kala sai ce launun hasanun wa jildun hasan abin da nake so in samu launi mai kyau da fata mai kyau ashe kenan ciwon albaras yana cutar da launi yana cutar da mai kuma fata da haka sai ce abin da nake so in samu launi mai kyau fata mai kyau wa yazhabu anni allazi qad kazirani an-nas bihi abin da nake so kuma yazhabu anni ya tafi ya barni allazi kada kazranin nasu bihi irin abin nan da mutane suka kazantar da ni saboda shi har ma suke kyamata saboda shi shine kawai bukata ta a duniya kala mai annabi yace fa matahu sai wannan mala'ika ya shafi jikin wancan mutum fa zahabu anhu qabruhu ko qabruhu sai ya kasance wannan dattin na jikin shi gaba ɗaya kaman ba a taba yin sa ba ya tafi fa utiya launan hasanan aka ba shi launi mai kyau wa jildan hasanan da fata mai kyau kala sai mala'ikan ya sake cewa da shi fa ayyul mali ahabbu ilayka wani irin nau'i na dukiya ka fi so kala al ibnu aw al bakaru ɗaya daga cikin marwayata ishaq kenan yayi shakka sai yace raquma ko kuma shanu amma gaba wani abu zai zo wanda zai bayyana mana lalle raquma yana bukata amma shi nan mai riwayar hadisi ya manta mai annabi ya faɗa cikin ɗaya cikin bidiyo ya faɗa al ibnu aw al bakaru an gane ko shakka ishaq yayi shakka mai aka faɗa amma karshe ce fa utiya naqatan ushara kaga yana kenan raquma ne fa utiya naqatan sai aka ba shi taguwa ushara wadda take da ciki waɗansu sukan ce idan an ce ushara ita ce taguwa da take da ciki da ya kai wata goma waɗansu suka ce in dai taguwa ce mai ciki ko bai kai wata kaza ba an tabbatar tana da ciki to sunanta ushara fa utiya naqatan ushara sai aka baki taguwa mai ciki mala'ikan ne yazo da ita daga ina hadisin bai bada labari ba min indillahi fa kala yace da shi barakallahu laka fiha Allah ya sa maka albarka cikin ta gashi na baka ita kala annabi ce fa atal aqra'a sannan mala'ikan ya tafi je wajen mai kora fa kala yace ayyu shay'in ahabbu ilayka mai kafi so a duniyan nan kala sha'run hasanun yace abin da nake so gashi mai kyau wa yazabu anil ladhi kazirani an-nas bihi kuma irin abin da mutane suka kazantar da ni sanadiyar shi in rabu da shi shi na fiso. Fa masahahu, sai mala'ika ya shafi jikinsa. Fa zahaba anhu, sai kola ta tafi gabarinsa. Wa utiya sha'ran hasana, sai aka ba shi gashi mai kyau. Fa qala, sai ya tambaye shi, fa ayyul mali ahabbu ilayka, cikin dukiya mai ka fi so? Qala al-baqaru aw al-ibl, yace in dai samu shanu ko kuma raƙuma. A nan ma dai mai ruwaya ne ya shakka, amma ƙarshe abin da zai zo mana gaba za mu gane cewa wato saniya ya roƙa. Annabi ce fa utiya bakaratan hamilan, sai aka ba shi saniya mai ciki. Kala, mala'ika ce da shi, barakallahu laka fiha, Allah sa maka albarka cikinta. Kala, annabi ce wa atal a'ama, sai mala'ika kuma ya tafi wajen makaho. Fa kala, ya ce ayyu shay'in ahabbu ilayka, mai ka fi so gaba ɗaya a duniyar nan, menene babban bukatarka? Kala, an ya rudda Allahu ilayya basari, ya ce babban da abin da nake so Allah ya dawo min da ganina. Fa ubsiru bihin nas, don in rinka ganin mutane. Aka ce ko da cikin maganarsa akwai tawazu'u sama da sauran, domin kaga wancan dai na farko da aka same shi malbarar, me kake so? Sai ya ce launun hasanun wa jildun hasanun, wato ba jild kadai hasan, ba laun kadai ba hasan. Kaga sun zarme ko da a cikin maganarsu. Kuma sai kowa aka baki fa wati launun hasanun wa jildul hasanun, da aka zo wajen wancan fa wanda yake mai abin nan mai kora, menene babban bukatar ka? Sai ce mai sha'arun hasanun, shi ma bai ce ba sha'ar kadai, kaga ai gashi ya rasa, amma kai ce a dawo masa da abin da rasa shine gashi, wa ba gashi ba kadai, kuma a dawo masa da mai kyau. Amma kaga wannan bawan Allah mai tawadu, me kake so? Sai ce an yarda Allahu ilayya basari, me ce an yarda Allahu ilayya basaran qawiyan ko basaran hasanan ko basaran, a kawai dai a dawo mun da ganina. Fa ubsiru bihi an-nas, gurgurdan yadda zan iya ganin mutane, haka nake bukata. Fa masahu, sai mala'ika ya shafi jikinsa. Fa radda Allahu ilayhi basara, sai Allah ya dawo masa da ganinsa. Qala, fa ayyul mali ahabbu ilayka, ita me kafi so cikin dukiya? Qala al-ghanamu, sai ce na fi son wato tumaki ko awaki. Al-ghanam sun shafi tumaki da awaki gaba daya. Kaga kowa cikin nan akwai kaskantar da kai, sannan kuma ya shafi abin da yake mai adan nan. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'abuta raƙuma sai ka samu akwai kaishin zuciya da su, amma makiyayin tumaki da awaki sai ka samu yana taushin zuciya da tausayi, amma mai kiwon raƙuma yana satar ɗabi'a ta raƙumi ta kaushin zuciya da tafiya gab 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 haka ba sa lana tabi'ata tusruqu tabi'a. An gane ko? To wannan shine abin da ya roka. Fa utu ya shatan walidan, mai ruwayan hadisi yace fa utu ya shatan walidan, wato annabi yace fa utu ya shatan walidan, sai aka bashi akuya walidan wanda take dab da haihuwa. Asalin walid ai mai haihuwa, amma ana sanya wa abu a abin da yake makwabtaka da shi, wato wanda take dab da haihuwa. Fa unti jahazani wa wallada hadha, fa unti jahazani, wadannan guda biyu, ɗaya mai taguwa da mai saniya, fa'untija, sai ababen da aka ba su suka haihu. Wa wallada haza, haka wannan da aka ba shi akuya shi ma akuyarsa kuma sai ta haihu. Fa kana li haza wadin min al-ibli wa li haza wadin min al-baqari wa li haza wadin min al-ghanam, kowa an ba shi arziki cikin abin da aka ba shi, an sa masa albarka ciki. Ma abutin raƙuma, aka ba shi raƙuma adadin cikin wadi. Ma abutin shanu, aka ba shi shanu adadin cikin wadi. Ma abutin tinkiya ko akuya, shi ma aka ba shi adadin cikin wadi na awaki. Wadi kuma shine fili da ke tsakanin dutse da dutse. Kaga kenan garke guda, wato mai yawan gaske. Kala, annabi ce thumma innahu atal abra fi suratihi wa hay'atihi fa qala rajulun miskinun وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري يتي دشي النبي يتي ثم انه اتى الابرص ثم ملائكه سي ساكي كوموا كرو نا بيو ورين مي ورين غبا يادن دان في سوره a cikin surar wancan mutumin wa hay'atihi da kamanninsa. Idan an ce sura, yadda halittar jiki take, idan an ce hay'a yadda kuma tafafi suke, wato yadda wancan zabayan yake a da, shi wannan mala'ikan sai riki din shi ma yazo a mai zabaya, yadda yake da riga tsin ma cikin talauci miskina za mu tara ba ta mala Abdul Wahab, shi ma sai gashi yazo masa haka fi suratihi, a cikin irin halittarsa wa hay'atihi, da cikin irin shigarsa. فقال يتي لشي رجل مسكين وتو رجل أنا خبرنا لمبتدأ محذوف تقدر الكلام أنا رجل مسكين يتي نمت النمى بكاتي وابن سبيل كومة فيه قد انقطعت بي الحبال دبارو قباء اسم ينكم الحبال جمعين لأ الحبل الحبل كما إجياء على ربتي أما أبن دا يكي لشي أنا نقول سبب أبن دا يكي نفي لسبب تتكم من الدليل دا زي تيما كامون وجن إساق لنا يا ينكم با غزري ba abin hawa, ba kudin mota, ba kudin kaza, kuma wurin da nisa, ba inda karfin tafiya, ba abinci, shine kadin qata'at biyal hibalu, dukkan dabaru ko guzuri ya yanke mu, ba abin hawa, ba guzuri. Fala bala zalil yauma, babu abin da zai iya isar da ni garin mu a yau din nan illa billahi, sai fa da agadin Allah, thumma bika, sannan kuma da dan abin da zaka bani. As'aluka billazi ataka al-lawna hasan, ina hada ka da wanda ya baka kikkiawan launi, والجلد الحسن يا باكي كيكاور فاتا والمال بعيرا وان دي باكي كما راكما تكن دوكيا انا روكونك كباني ما ابتبلغ به في سفري ابن دزين اسد شيزوا غريمو ابن دنكي سو كباني كنا فقال سيتي دشي الحقوق كثيرة حكي حكي ديوا تكن دوكيا تا كرد غونا دوكيا راكا كتوكا تيوا ابن دن دي رفا كثيريني باكي متانيني baka yin gaso suke cewa karbo kayan ne ni ma kafin in dan samu wani abu in mayar ga nauyin iyali, kudin makaranta, kudin cefalen gida, ga dangi na kauye, wannan su zo su tafi, wannan yayi kaza, al-huququ kaseera, haƙƙi yayi yawa, kai hakuri ba wan Allah ka tafi. Fa qala lahu kaanni a'rifuka, sai mala'ikan ne ce ba wan Allah kamar na san ka ko da, alam takun abrasa yakziruka an-nas, shin da kai ba zabaya bane mutane na kyamar ka, faqiran fa ataka Allahu azza wa jalla al-mal, da kai ba talaka bane ba ubangiji ta Allah baka dukiya. Faqal, sai mutumin ne yace inna ma waristu hadha al-mal kabiran an kabir, yace kai ba ni bane ba, na gaji wannan dukiya kaka da kakanni, shine kabiran an kabir. Kabiran menene mawqi'uhu min al-i'rab, saboda me aka yi masa rataba kada maka ba ta kai na lokaci ba ka karatun nahu. Kabiran an kabir, kabiran din nan a wato mansubin ne bi naza'il khafid, an tire harafin jarra ne, asalin sa waristu hazal mala min kabirin an kabir, daga kaka, daga kaka, daga kaka, daga kaka, ma'ana duk kakanni na masu kuɗi ne ba talaka cikin mu, da haka ni ma sai na zama haka, kaga zama daidai da inna wa utituhu ala ilmin indi. Kabiran an kabirin, haka na gaji wannan dukiya ban taba yin talauci ba. Fa kana sai mala'ikan yace da shi, in kunta kaziban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, in ƙarya kake to Allah mayar da kai matsayin ka na da. Kala, annabi yace thumma innahu atal aqra, sanan mala'ikan nan sai tafi wajen mai kora, fi suratihi, a cikin surarsa ta da, wato yadda kansa yake ba gashi. Fa kana lahu mithlu ma qala li hadha, ya fada masa kutun-kutun abin da ya fada wa mai albaras din nan, وردد عليه مثل ما رد عليه هذا شي ما wannan makahu ya bada ansa irin ansar da zabaya ya bayar cewa alhuk mai kora ya bayar kai shi wannan mai kora ya bada ansa makamancin wanda mai zabaya ya bayar yace alhuququ kaseera kaza 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 fa qala malaika ce da shi in kunta katiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta in ƙarya kace kai ma Allah mai da kai matsayin ka na da qala annabi yace wa atal a'ma fi surati sai kuma wannan mala'ika ya tafi wurin wannan makahu a cikin sura a cikin yanayin jiki irin nan shi ma da makanta yana tafiya cikin makanta fa qala yace rajulun miskin ne mutum ne talaka wa ibn sabil matafi qadin qata'at bi al-ibal fi safari dabaru duk sun riga sun gutsare mun sun yanke mun a cikin harka ta tafiya bala bala dalil yauma yau ba wanda ya sai taimake ni zuwa garin mu illa billahi sai da agadin Allah thumma bika sannan da dan abin da zaka bani as'aluka billazi radda alayka basaraka ina roƙonka ina hada ka da wanda ya dawo maka da ganinka shafan ka bani akuya ataballagu biha fi safari wanda da ita in samu in isa garin mu ta zama mun guzuri fa kala sai makahu yace da shi kad kuntu a'ma
ni ma da makaho ne, faradallahu ilayya basari, sai Allah ya dawo min da gani na, fa khudh ma shi'ta, duba garkin dauki duk abin da kake so, wada ma shi'ta, kabar abin da kaga bai maka ba. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi shay'in aqadtahu lillahi, ayau dinnan wallahi bazan muzguna maka ba dan wani abin da ka dauka dan Allah, ai dan Allah kace mun, to ko me ya dauki bazan muzguna maka ba dan ka dauke shi, kace Allah sannan kuma in ji haushi dauki ka tafi. Fa qala, sai mala'ikan ne yace da shi, amsik malaka, rike dukiyarka, fa inna mabtulitum, ai Allah ya jarrabe ku, ba kai dai bane, kai na ukun biyun ne, fa qad radiyallahu anka, Allah ya yarda da kai, ina baka labari, ni mala'ika ne, Allah ya yarda da kai, wa sakhita ala sahibaik, sannan kuma Allah ya fushi kan abokananka guda biyu, wantan al-abras da kuma al-akra, wato zabaya da mai kura. Me yasa Allah ya fushi da su? Butulce, kafirce wa ni'imar Ubangiji. Allah ya ba su ni'ima amma ba su jingina ta zuwa gare shi ba, sai suke jingina zuwa ga kawunansu. Me yasa Allah ya yarda da wannan? Allah ya ba shi ni'ima sai jingina ta zuwa ga Allah. To jingina zuwa ga Allah kuma ba shi kadai bane, kuma sai kaiwa Allah godiya akan ni'imar. Su wadancan abu guda biyu suka yi kowanne. Na farko sun kisa jingina ma Allah ni'imar. Kaga nan guna akwai kufranin ni'ima kenan. Na biyu kuma sun ki su yi taimako, su fitar su yi taimako da wannan ni'imar da aka ba su. Wannan kuma duk yayi duka guda biyun. Ya jingina ni'ima zuwa ga Allah, sannan kuma yayi ne, yayi taimako. Dan a nuna idan aka baka dukiya, aka baka ilimi, karka ce kai alhamdulillah da Allah ya bani dukiya, gidaje da motoci, alhamdulillah da Allah ya bani ilimi, alhamdulillah da Allah ya bani mulki, wannan ɗaya bisa uku na abin da ake bukata kenan. Sauran guda biyu, farko kafin ka faɗa da baka dama, zuciyarka ta yi itirafi abin daga Allah ne, daga baki kuma ka ce alhamdulillah, sannan abu na uku ka aiwatar a aikace da dukiyar da Allah ya baka wajen taimakon musulunci, ka aiwatar a aikace da ilimin da Allah ya baka, ka aiwatar a aikace da mukamin da Allah ya baka, ka taimaki musulunci. Duk wanda bai yi wannan rukunan godiya guda uku ba, to bai gode wa Allah ba, dole sai mutum ya gode wa Allah ta wannan bangarori guda uku. Akwai wata magana ta Imam Ibn al-Qayyim da naganta wani wuri, na so in karanta mana ita da nassin ta miji. Qala al-Allamah Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim ke cewa aslu shukri, kaga ita asalin godiya yadda take, huwa al-i'tiraf bi in'amil mun'imi ala wajhi al-khudu'i lahu wa dhulli wal mahabba, shine zuciyarka ta yi itirafi, ta yarda da ni'imtawar da mai ni'ima ya maka shine Allah. Zuciyarka ta fada maka haka, kana mai kaskantar da kai ga Allah din, kana mai kaunar Ubangiji bisa ga wannan baiwa da ya maka. Fa man lam ya'rif an-ni'ma, dukkan wanda ya kasa tuno cewa wannan ni'ima daga Allah ce, bal kana jahilan biha, ya ma jahilci abin daga Allah ne, lam yashkurha, babu yanda za a yi godiya. Wa man arafa, wanda ko ya san cewa wannan ni'ima daga Allah take, wa lam ya'rif al-mun'ima biha, ya san cewa wannan ni'ima ce abin nan da aka bani. Kasa akwai wanda za a baiwa dukiya bai ma gane dukiya ni'ima bace, akwai wanda za a baiwa ilimi bai ma san ilimi ni'ima bace, akwai wanda za a bashi lafiya bai ma san ni'ima, wato lafiya din nan ni'ima bace, bai ma san wannan ba. To wanda ya sani amma ko bai dingina zuwa ga Allah ba, lam ya'rif al-ni'ima biha, shi ma lam yashkurha aidan, babu yanda za a yi wa Allah godiya. Wa man arafa an-ni'ima, wanda ya gane lalle ni'ima dukiya da aka bani ni'ima ce, ilimi ni'ima ce, kaza ni'ima ce, ya gane wannan ni'ima ce, an gane ko? Wal mun'ima, kuma ya gane mai yin wannan din lalle Allah ne, ba dabararsa bace ba, lakin jahada haka ma yajhadu al-munkir, tare da ya san Allah ne abin amma kuma sai inkarin abin ya jingina ma kansa, faqad kafara, ya kafirce wa ni'imar kenan. Wa man arafa an-ni'mata wal mun'ima biha, wanda ya gane abu kaza ni'ima ne, kuma ya gane Allah ne yake yi, wa aqarra biha, kuma ya tabbatar eh Allah din ke, wala majhadaha, bai yi inkarin abin ba, walakin lam yakhda lahu, sai dai bai kaskantar da kai ga Allah ba, walam yuhibbahu wa yarda bihi wa anhu, bai so Allah da wannan dukiyar ba, shi ma lam yashkurha aidan, shi ma bai godiya ba. Wa man arafaha, wanda ya gane abin daga Allah ne, wa arafa al-mun'ima, ya gane wanda ya wannan din shine Allah, wa aqarra biha, ya tabbatar da haka, wa khada al-mun'im biha, ya kaskantar da kai ga Allah, wa ahabbahu, ya so Allah, wa radiya bihi, ya yarda da Allah, wa ta'amalaha fi mahabbihi wa ta'atihi, ya yi amfani da wannan ni'imar cikin duk abin da Allah ke so, bai yadda ya yi amfani da ni'imar cikin abin da Allah baya so ba, ya yi amfani cikin duk abin da Allah ke so, wa ta'atihi, ya yi amfani da ni'imar wajen yi wa Allah da'a. Fa hadha huwa ash-shakiru laha, wannan shine hakikanin mai godiya ga ni'imar Ubangiji. Kaji kenan ka gane abu kaza ni'ima ne, farko kenan ko abu na biyu kuma ka gane wannan abu daga waki daga Allah kuma ka yi ikirarin haka sannan ka aiwatar da abin wajen godiya da Allah wajen da'a ga Allah to wannan ka zama hakikanin mai godiya ga Allah sai ce fala budda fi shukr min ilmi alqalbi babu yanda za a godiya ta zama godiya face sai zuciya ta ilmantu da cewa abu kaza ni'ima ne sannan kuma abin daga Allah ne wa amalin yatba'u alilma sannan aiki ya biyo baya ba yadda zuciya ba tare da aiki ba wa huwa almailu ila almun'imi shi ko wannan aiki shine ka karkata da iliminka ka karkata da dukiyarka ila almun'imi zuwa ga mai ni'imar shine Allah kai amfani da iliminka wajen kiran mutane wajen aiki da abin da ka sani kai amfani da dukiyarka wajen taimakon musulunci da dukkan haƙƙi na wajibi wa mahabbatihi da kaunar Allah wal khudu ilahu da kasantar da kai gare shi wannan ita ce hakikanin ni'ima lokacin da Allah baka ni'ima haka ake bukata kai mala yace wannan hadisi akhrajahu imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito fihi masail a cikin wannan babi akwai masaloli kamar haka al-ula mas'ala ta farko tafsirul aya man fahimci fassaran aya ta farko shine wala in azqanahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu wannan aya tana cikin suratul fussilat idan kana so ka ji dadin tafsirin ta sai ka hada tun daga tan farko ilayhi yuraddu ilmu sa'a wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi wa yawma yunadihim ayna shuraka'i qalu adhannaka ma minna min shahid wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis la yas'amu al-insanu min du'a'i al-khair wa in massahu ash-sharru fa ya'utun qanut wa la in azqanahu rahmatan minna min ba'di dharra مستدك ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجئت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولم يذيقنهم من عذاب أليم إن كهتا سوء هكا كفهين تفسر فسيك جاني من فرعوين قبالة الثانية مسألة تبيو ما معنى ليقولن هذا لي منين معنى ليقولن هذا لي من فهين تولنا أتكين ونن بابي بيدك سكيمة غنغنوغ دابي نمع لبي ليقولن هذا لي Allah ya bani dan ya gana dace da shi la yaqulanna hadha li a wannan abin da wani na same shi saboda kwarewa ta ko saboda ilimi na as-salisa mas'ala ta uku ma ma'ana qawlihi utituhu ala ilmin indi man fahimci ma'anar fadin Allah utituhu ala ilmin indi ar-rabi'a mas'ala ta hudu ma fi hadhihi al-qissati al-ajibati min al-ibar al-azimati a cikin wannan kissa mun ga abin da ya shafi wannan kissa ta ban mamaki mun sami al-ibar wato izna al-azima masu girman gaske wato akwai abubuwa da dama a cikin wannan kisa wanda lokaci ba zai isa ba a yalwata harshe akan su amma dai daga cikin abin da malamai ke faɗa na farko riyuwar mala'ika ya rikide ya zo a siffar dan adam kamar yadda magani wannan hadisi ya nuna haka an gane ko na biyu sakamakon mai girman kai na uku sakamakon mai kaskantar da kai an gane ko dukkan waɗannan al'amura ne na hudu kuma alamun min alamin nubuwa wato wata alama ta annabta abin nan an yi shi kafin lokacin annabi amma annabi ke ba da labari kamar yana nan aka yi saboda Allah ya sanar da shi abin ta me ta fuskar wahayi na gaba wato na biyar irin yadda Allah ke yalwata dukiya ta irin yadda ya so raquma daya karshe ta rikide ta hayayyafa a sanadiyar ta a samu katan fili garke guda na raquma saniya daya a samu garke guda na shanu tinkiya ko akuya daya a samu garke guda a sanadiyar ta wato na tumaki ko na awaki kaga wannan duk na nuna yalwan arzikin Ubangiji abu na gaba wato na shida kenan da zamu iya fahimta yadda Ubangiji ta'ala ya baye wannan mala'ika waɗannan dabbobi guda uku taguwa da saniya da akuya wanda ba a san daga inda yazo da su ba an fahimta ko dukkan waɗannan wato ababe ne na izina ababe ne na wa'azi da zamu iya fahimta sannan kuma na gaba shar'ancin taimakawa miskini da matafiyi idan mutum miskini ne yana bukatar ne taimako idan mutum matafiyi ne kuma yana bukatar ne taimako an gane ko dukkan waɗannan suna cikin hukunce-hukunce da za a iya tsagowa karkashin wannan hadisi sannan ga tawazu'u na wannan mutum wanda yake ama da kaskantar da kansa da gudun duniyarsa duk mun fahimci wannan a cikin wannan hadisi da dai ababai masu yawan gaske باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية باب ديك مغنى دنغني دفدن الله تعالى فلما آتاهما صالحا يا عند الله يباس طانقلي جعل له شركاء sai suka sanya ma Allah kishiyoyi fi ma atahuma cikin irin abin da Allah ya ba su na wannan dadin, sai suka yi wa Allah shirka a madadin su yi masa godiya. Makasudin wannan matashiyar magana da aka yi ta da wannan aya shine dai dukkan abin da Allah ya baka na ni'ima, ko da ta ya'ya ce abin da ake so ka jingina abin zuwa ga Allah, kar ka jingina zuwa ga wani Allah. An gane ko? Don Allah shine ke bada haihuwa kamar yadda shi ke bada mai dukiya. Amma an ware maganar yaya a nan daban, can an yi maganar dukiya don saboda wani lokacin sai mutum ya dauka akwai bambanci. Malam yana yin haka don saboda isar da sako. In ba haka ba da yaya da dukiya, in an tabbatar maka dukiya daga Allah ne, to ya kamata ka fahimci komai ma kuma daga menene? Daga Allah ne. Amma don saboda ilmantarwa na bukatan daki 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 don isar da hujja, shi yasa sai yi wannan babin daban. Yadda ake bukatan ka jingina dukiya zuwa ga Ubangiji, idan ka same ta karka jingina zuwa ga kanka, to haka ƴaƴa ma idan an ba ka karka jingina zuwa ga, ai da wuya wani jingina zuwa ga kansa dama, to amma galibi zai iya jinginawa zuwa ga wani Allah, ya jinginawa wani salihin bawa shi ne ya ba shi da, ya jinginawa likita shi ya kai kawo da haka ya samu da, ya jinginawa boka, ya jinginawa dan bori ko wani abu makamancin haka. Shi ne makasudin yin wannan dan kore wannan, dan ka gane duk abin da Allah ya baka na ni'imar ƴaƴa shi ma wannan daga Allah ne. Shi ne ma'anar falan ma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikuna. Asalin ayat daga farkonta, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'a Allaha rabbahuma la'in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Ubangiji ta'ala na magana dangane da halittar dan Adam. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida, shi Allah shine ya halicce ku daga asalin rai daya. Wa ja'ala minha zawjaha, ya halicci matar ta kuma daga gare ta, ma'ana wannan ran daya daga jikin shi kuma aka halicci matar ta. Liyaskuna ilaiha, dan ya samu natsuwa zuwa gare ta. Dan Adam yana samun natsuwa zuwa ga mace. Natsuwa suka ce iri biyu, natsuwa ta farko natsuwa ta soyayya da rahama. Ka zanto mai kaunarka, ta zanto mai kaunarka, ka zanto mai tausayinta, ta zanto mai tausayinka. Idan wani abu ya faru gare ka sai ka je gida ka labarta mata, in wani abu ya faru gare ta jira take ka zo ta fara baka labari. Wannan natsuwa da Allah ya sanya tsakanin masoya guda biyu kenan ma'aurata. Natsuwa wannan kuma ana samun ta tsakanin ɗa namiji da ƴa mace, wani lokaci ba sai ta hanyar aure ba. Soyayya da jin kai din nan ba sai ta ba, ya kake haka ne, ba sai ta hanyar aure ba, wani lokaci yarsa ce ko ƙanwarsa ce, za ka ga yana santa so na dangantaka, sannan yana jin tausayinta. Idan tana kan wahala gidan aure yana jin ta kai shi yana daga waje, ƙanwarsa ko yarsa ko yarsa ko ƙanwar mahaifinsa ko ƙanwar mahaifinsa. Sannan sai ta biyu, wanda ba wanda yake moruwa da irin wannan natsuwan sai ma'aurata guda biyu, shine natsuwa da suke samu da juna lokacin jima'i, lokacin saduwa, ita ma wannan sunanta natsuwa. An gane ko? Kamar yadda malamai suke fassara, ma'ana dai Ubangiji ya halicci mace daga jikin dan Adam dan samun natsuwa, duka natsuwan nan da aka ambata. Liyaskuna ilaiha falamma taghashaha, wannan kinaya ne na jima'i. Yaso da dama Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan yi kinaya, shine sayan magana dan kar a fito da abu karara, saboda ana magana da masu hankali ne cikin Qur'ani. Fa atabiru ya ulil absar afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala tatafakkarun afala ta'qilun afala tatadhakkarun. Masu tunani da basira da hikima ake magana da su. Idan an yi sayar zance za su gane, ba sai an fito tsaro tsaro ba. Kuma galibi duk abin da ya shafi alaƙar ɗa namiji da ƴa mace, boye ta ake sai in tilasta ta an bayyana. To wannan malamai suka ce fiqhun da ke karkashin nan, in ya zanto maganar abin ta fatar baka ma, kuma irin abin da zaka bada labari ke gudana na hanyar aure ma, ana jin kunyar bayyana shi karara. To ina ga mutumin da zai bayyana zina a fili? Ina ga mutumin da zai wuce da mace ya rungume ta, rungume shi su wuce kan titi, ya kama hannu ta kama hannun su wuce kan titi? Kawai su fitsararru ne, sun aro, sun yafawa kansu, al'ada na turawan yammacin duniya, kawai dan sun yi boko ko kansu ya waye. Kaga ai tsabagen dabbanci kenan. Abinda gashi na halal ne ma Allah na saya shi. Falamma tagashaha, shine malamai suka ce Allah bai ce falamma gashiyaha, saboda a bayyanar da ma'anar abin da ake nufi ta gashaha, wato jima'i kai tsaye, saboda akwai wani nau'i na karuwar ma'ana dadi akan gashaha, ta gashaha, domin ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratun fil ma'ana. Hamalat hamlan khafifan, da ya kusance ta sai ta dauki ciki, khafifan wanda yake mai sauki, ciki lokacin da yake zangon farko a matsayin dugon mani, zango na biyu a matsayin gudan jini, zango na uku a matsayin tsoka, duk ba nauyi. Amma daga lokacin da ya kai wata uku, wata hudu, wata biyar, shida, ya fara nauyi. Amma da su dauke shi hamlan khafifan, ciki wanda yake mara nauyi, famarrat bihi, kawai sai ta ci gaba da tafiya da shi. Ma'ana ta'ati wa taji, ta je ta zo, ta je ta komo da shi, ba nauyi, kawai ma ba komai ta tare da ita. Amma falamma asqalat, yayin da ta fara a nan gurin suka tabbatar da tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya gaba daya, domin Allah yushiru bi tauhidul uluhiyya, ar-rabbu yushiru bi tauhid ar-rububiyya, nan take da Allah rabbuhuma, kamar sun ce Allahumma rabbana, suka roki Allah ubangijin su, suka ce la in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin, wallahi in ka bamu da salihi sai mun yi godiya. To sai malamai suka ce salaha iri biyu, salihi as-salahu al-badani ko salihi as-salahu ad-diniyyu al-qalbi, ta ya zama salihi ta fuskar halitta ko ya zanto salihi ta fuskar me, addini. To me suka roka? Waɗansu malamai suka ce sun roki ya zama salihi ta fuskar gangan jiki, ya zo da lafiyayyun gaɓu, da yatsunsa cikakku, da ido, da kunne, da hanci, da ƙarfin lafiya, da ƙoshin lafiya, nauyinsa ya kai yadda ake bukatan jariri ya samu, ba sai an raine shi cikin kwalba ba, a'a ya kai yadda ake bukata, salihan kenan. La in ataitana salihan, in zaka bamu ɗa na gari na kunan mun shakiri, waɗansu suka ce a sun roki ɗa ne salihin, bawa mai ibada mai takawa, in ka bamu shi za mu yi godiya gare ka. Falamma atahuma salihan, yayin da Allah ya ba su ɗa na gari din, ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma, sai suka sanya ma Allah abokanan tarayya cikin abin da ya ba su, suka jingina abin zuwa ga wani Allah ba zuwa ga Allah ba. An gane ko? To menene karshen aya? Ko ajiye min shi zuwa in an jima? Amma dai sai suka sanya ma Allah kishiya, a wata kira'a ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma, sai suka sanya wa Allah kishiya cikin abin da ya, ko kace kishiya ko kishiyoyi, duk dai ma'anar tana koma daya. To su wane ne waɗannan ma'auratan guda biyu wanda suka sha wannan alwashin tsakaninsu da Allah, wanda kuma daga ƙarshe da Allah ya ba su suka saba? Su wane ne suka yi haka? Menene ma'anar wannan aya da wannan kissa? Malik ce qala ibn hazm ya faɗa, shine Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusi al-Qurtubi, wanda Imam Zahabi yace al-Imam al-Awhad al-Bahr zulfunun wa tasanif, al-Imam al-Awhad yace kadaitaccen imami, al-Bahr kogi na ilimi, zulfununi wal ma'arif ma'abucin fannin fannin ilimi, ma'abucin ilimomi, ai kun san shi dai, shugaban mazhabar zahiriya kenan ko? Ya mutu a shekara ta 456 bayan hijira. Ibn Hazm az-Zahiri yace ittafaqu, wannan ɗaya daga cikin kalmomin da malamai ke amfani da su in suna so su ce wannan mas'ala an yi ijma'i, ko su ce ajma'u, ko su ce ittafaqu, duk dai ma'anar su ɗaya, ba kamar yadda na jin malami az-Zahiri ba wai ce ittafaqu daban da ajma'u. Amma bisa ga dukkan alamu bai karanta usulul fiqh ba, wannan shi ya jawo masa wannan kuskuren. Ittafaqu, inji Ibn Hazm yace sun yi ittifaki, ala tahrimi kulli ismin mu'abbadan li ghayrillah, malami sun yi ijma'i kan haramcin dukkan wani suna da aka bautar da mai shi ga wani Allah, a yamakon a ce masa Abdullahi, Abdurrahman, sai aka ce Abdushamsi, sai aka ce Abdumanafi, an gane ko? Sai aka ce Abdullah, Abdullah ciki nan, ko Abdul Uzza, ko Abdumanat, ko Abdul Rasul, ko Abdul Nabi, ko Abdul Jibril, duk wanda aka jinginawa wani malamai sun yi ittifaki cewa wannan haramun ne irin wannan sunan. Ittafaqu, sun yi ittifaki, ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah, kan haramun ne radawa mutum dukkan wani suna da za a bautar da shi zuwa ga wani Allah, ka abdi Umar, kamar a ce abdu Umar, wa abdul Ka'ba, kamar a ce abdul Ka'ba, wa ma ashbaha zalik, da abin da ya kama da haka.
حاشا عبد المطلب ان بند عبد المطلب ارأي ابن حزم dukkan sunan da aka bautar da wani ga wani Allah haramun ne sai wanne sai Abdul Muttalib a wurinsa ba laifi bane ba a wurinsa ya halatta a ce mutum Abdul Muttalib wai ba ai laifi ba da aka ce Abdul Muttalib to menene hujjar Ibn Hazm game da wannan sai malamai suka ce shi asalin Al Muttalib din ai dan uwa ne na Hashim ɗaya daga cikin kakannin wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Muttalib yake kakana Annabi haka Hashim yake kakana Annabi ƴan uwan juna ne haka suke kaman wa da kani to shi Hashim ya auri wata mace daga cikin kabilan Banu Najjar a Madina daga can ya aure ta yazo Makka da ita lokacin da ta haihu ta haifi ɗa sai ya sa masa suna Shayba Shayba din nan sai kakanninsa suka tafi da shi Madina tun yana yaro karami har yi girma ya kai sunnat tamyiz shekarun da ya fara yin wayo shekaru 7-9-10 makamancin haka to sai wata rana Muttalib din nan dan uwan babansa ya je Madina wata harka ta kai shi sai ya taho da Shayba dan ya dawo da shi wajen wa babansa a Makka da sauran danginsa na wajen uba a Makka to lokacin da ya taho da shi akan raƙumi shi Muttalib yana gaba ya goyo Shayba a bayansa akan kuturin raƙumi sun shigo garin Makka sai aka hango su kasan tun da tafiyar raƙumi ce akwai gajiya ga cikin sahara ga wahalhalun tafiya har sai launin jikin Shayba ya canja gashi yaro ne dama bai juriya wahala ba ga kura ga yaji gatar tafiya launinsa ya canja gashi busu-busu da yaji jiki sai ƙuraishawa da suka hango shi sai suka ce haza Muttalibun wa abduhu ga Muttalib nan ya zo da bawansa tsammanin su wannan yaron da ke cikin datti bawa ne ya soyo shi a wani gari tun yana dan kankani sai wannan suna ya bi Shayba ake kiransa Abdul Muttalib amma asalinsa Shayba wanda shine baban Abdullahi Abdullahi kuma mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zanto ashe Abdul Muttalib da aka ce yani wato ubudiyya ce ta rik ba ubudiyya ce ta ilahantaka ba ba suna nufin Abdul Muttalib mai bautar Muttalib ba a suna nufin bawa mallakar Muttalib wanda wannan ya halatta a larabci shine hujjar Ibn Hazm kun gane wannan da kyau shine hujjar Ibn Hazm cewa ai bawa ne ba wai bawa ne sun danganta shi halicin shi ko kaza ko shirka suka yi ba a bawan da ya sayo shikenan sai wannan ta bi shi ake kiransa Abdul Muttalib Abdul Muttalib sai daga sai ya ce wannan ya halatta amma wannan magana ta ci shi Ibn Hazm malamai bisu sallama masa ba har ma ya kara kafa hujja yace ga Annabi da kansa ya tabbatar cikin hadisin Bukhari da Muslim anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib yace ni ne Annabi ba ƙarya ba ni dan gidan Abdul Muttalib ne yace to da a ce Abdul Muttalib din nan bai halatta ba da Annabi bai furta ba sai malamai suka ce haza ikhbarul la insha'un labari Annabi ke bayarwa ba hukunci ne ya isar ba da hukunci ne ya isar nan za a fahimci halacci dan ba a daukar hukunci sai in jumla insha'iyya ce amma jumla khabariyya hiya mujarradul khabar da ce jumla ce insha'iyya to ya zama Annabi ya halatta kenan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin na Bukhari yace innama banu Hashim wa banu Abdul Muttalib shay'un wahid da banu Hashim da banu Al-Muttalib duk ɗaya ne dangane da abin da ya shafi khumusul maganam ɗaya daga cikin biyar na ganima yadda za a ba Banu Hashim haka za a ba Banu Al-Muttalib amma dan me ba za a baiwa ba Bani Abdul Manaf dan me ba za a baiwa ba Bani kaza Bani kaza duk da sun yi dangantaka da Hashim dan saboda ba su taimakawa Banu Hashim ba lokacin da aka sa musu takunkumin kada tattalin arzikin kasa farkon lokacin da Annabi ya zo da Annabi amma Banu Al-Muttalib ku sun kasance tare da Bani Hashim shi yasa da aka zo ganima sai Annabi ya ce a ba su Usman yazo yace ah to ai ni ma ina da dangantaka da Banu Abdul Manaf wanda ƴan uwa ne na Hashim yadda Muttalib yake ƴan uwa na Hashim sai Annabi ya ce da kata takaburki da Banu Abdul Muttalib da Banu Hashim ɗaya ne amma Abdul Manaf ba su shiga cikin nan gurin ba saboda su ba su kasance tare da Banu Hashim ba lokacin da aka sa musu takunkumin kare tattalin arzikin kasa kun more lokacin da haka yanzu ba za a ba ku kusa maganan ba kun gane da kyau maganar Ibn Hazm dai ba za a sallama masa ba wa Ibn Abbas fil ayati an karbo ruwaya daga Abdullahi dan Abbas dangane da fasaran wannan aya kala yace ma'anarta lamma tagashaha adam yayin da Adamu ya zakke ma Hawwa hamalat sai ta dauki juna biyu فأتاهما إبليس سي إبليس يزومس فقال سيتي إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة نيني فما أبو تنكو دنسبو تفتو وركو دكتكين الجنة لتطيئاني أو لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه yace ko dai ku yi min biyayya ko in cutar da wannan da ta yadda zan sa masa kahanni guda biyu lokacin da zai fito daga cikin cikinki sai ya tsaga jikinki wala af'alanna wala af'alanna ya tsoratar da su zan yi masa kaza zan yi kaza zan yi kaza yukhawwifuhuma yana firgitar da su dan haka me za ku yi sammiyahu abdul haris in kuna so dan ku yi tsira in kuna so dan ku yi kai lafiya a haife shi lafiya ku sa masa suna Abdul Haris wanda Al Haris dinnan ɗaya ne daga cikin sunayen Iblis Al Haris bisai da ta kenan ba da sinun ba da akwai Al Haris bisad wanda yana nufin mai kwadayi akwai Al Haris bisin wanda yana nufin mai gadi akwai Al Haris bisa wanda yana nufin manomi to wannan Al Haris din ɗaya ne daga cikin sunayen Iblis fa abaya sai suka ki an yutsi ahu su yi masa da'a fa kharaja mayitan da aka tashi haihuwan yaro sai fado ba rai summa hamalat sannan sai ta sake haihuwa a karo na biyu fa atahuma sai ya zo musu fa qala mithla qawlihi ya faɗa musu kwatankwacin maganarsa ta farko fa abaya an yutsi ahu amma suka ki su yi masa da'a fa kharaja mayitan da haka sai aka sake haihuwan yaro ba rai summa hamalat sai ta sake samun ciki karo na uku fa atahuma sai Iblis ya zo musu fa zakara lahuma sai ya ambata musu kwatankwacin abin da ya ambata dazun fa adrakahuma hubbul waladi sa'ilin nan sai ya dace da son yaron ya shiga cikin zukatansu sai suka yarda suka yarda fa samma yahu Abdul Haris sai suka sanya ma wannan jariri suna Abdul Haris fa zalika qawluhu Ibn Abbas yace wannan shine ma'anar ja'alalahu shuraka fi ma atahuma sun sanya wa Allah tarayya a cikin abin da ya ba su ma'ana a yamakon su jingina ma Allah sai suka jingina wa Iblis wato a wannan fasara ta Abdullahi dan Abbas wannan na nufin annabi Adam da Hawa su ne suka yi haka to malaman da suka yi dada na wannan riwaya har suka yi kokari su ce shirkar da suka yi a nan ba shirka ce ta ibada ba ballantana wannan ya kawo cikas cewa wani annabi ya yi shirka a'a sun yi ne a matsayin shirka karama ko boyayyen shirka ta fuskar da'a haka suke cewa wannan riwaya rawahu ibn abi hatim ya ruwaito kwatankwacin wannan riwaya kafin mu je nesa wannan riwaya da'ifiya ce ba ta da asali kun gane da kyau dan haka taujihin cewa wani karamar shirka ce ko alama ba wani annabi ba ya yin ko karamar shirka walahu bi sanadin sahihin haka ibn abbas yana da wata riwaya da abin nan ibn abi hatim yana da wata riwaya da sanadi sahihi an katada an karbo daga katada ibn da amad dausi kala yace shuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi duk kokarin yadda da wata riwaya ce ta ibn abbas shi yasa wannan tabi'in yace shirkar da suka yi a cikin da'a ne kawai sun sanya suna abdul haris amma ba dan suna ganin iblis ya tantance a masa bauta ba wannan in mun yadda da wata riwaya zamu tilasta zuwa ga wannan fasaran to ban koyi yadda da ita ba kala yace asfaqa alla yakuna insanan wato suna jin tausayin kar a je haihuwar yaron ya zanto ba dan adam ba shi yasa sai suka yadda da abin da iblis ya faɗa amma ba dan suna da itikadin yana da siffata ilahantaka ba wa zukira ma'anahu anil hasani wa sa'idin wa ghairihima kwatankwacin irin wannan ma'ana an ambace ta daga hasan wato albasari wa sa'id da kuma sa'id wa ghairihima da waninsu wannan riwayoyi da duk ibn abdul wahhab ya kawo ba su da asali a wannan babi amma abin mamaki ɗaya cikin jikokinsa shine Sheikh Abdul Rahman bin Hassan Ali Sheikh da ya Fatahul Majid yana ta kokarin sai ya daure wa wannan riwayar gindi to amma mu tun da a ka'idar mu abinda muka shawa kanmu albashi akai duk abinda ya tabbata Qur'ani da hadisi shi zamu faɗa abinda malaman sunna suka tafi akai duk wani malami na sunna da ya faɗa abu bisa ga kuskure zamu roƙa masa gafara ne amma ba za mu yi masa biyayya cikin abinda ya tafi da shi ba bambancin da'awar sunna kenan da da'awar bid'a dan bid'a idan malamin sa ya faɗa ko shehunsa to sai dai a mutu amma babu yanda za a yi da kuskure ne dole shehi ya faɗa haka za ta ahlus sunna kuwa ya san inda malamin sa ya kuskure sai ya kaucewa kuskuren ya roƙa masa gafara ya san inda ya daidai sai bi wannan shine da'awar sunna amma da zaran ka ce duk abin da malamin ya faɗa shikenan sam'an wa ta'atan zallat anaqahu lahu khadi'in, to wannan ya zama shirme kenan. Da'awar sunna ba haka take ba. Da haka dan ku gane wannan riwaya rusasshiya ce, ga Ibn Kathir ya kawo dukkan waɗannan riwayoyi na Ibn Abbas nan da ma wanda aka ruwato daga wato Samura Ibn Jundub. Sai Ibn Kathir ya ce me, yace wa qad talaqqa hadha al-athar talaqqa hadha al-athar an Ibn Abbas min ashabihi ka Mujahid wa Sa'id ibn Jubair wa Ikrima, yace wannan riwaya an karbo daga Abdullah dan Abbas daga wajen dalibansa kaman su Mujahid da Sa'id ibn Jubair da Ikrima, wa min tabaqati thaniya a jeri na biyu ko mata takalla ta biyu kuwa akwai su Qatada wa Suddi da Suddi wa ghayr wahid min as-salafi, da sama da daya cikin malamai magabata duk sun faɗi wannan riwaya da makarantu da su, wa jama'atun min al-khalafi wa min al-mufassirina, da waɗansu malaman ƙarshe cikin malaman tafsiri min al-mutaakhirina musamman na ƙarshe, jama'atun la yuhsauna kasratan, wanda suka ruwaito wannan riwaya adadin su ma ba zai kirgu ba. Wa ka'annahu wallahu a'lam, Ibn Kathir yace kai ka ce dama ita wannan riwaya da ka kalle ta asluhu ma'khuzun min ahli al-kitab, asalin ta an ruwaito ta ne daga ahli al-kitab. Yace fa inna ibn Abbas, abinda yasa nace riwaya ce Isra'iliya, domin shi dan Abbas rawahu an Ubay ibn Ka'ab, ya ruwaito wannan magana daga Ubay ibn Ka'ab, kama rawahu ibn Abi Hatim qala haddathana Ubay قال حدثنا ابو الجماهر قال حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبه عن قتاده عن مجاهد عن ابن عباس عن ابي بن كعب قال لما حملت حواء اتاهما الشيطان فقال لها اتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثه فجاءها فقال ان تطيعيني يسلم والا فانه يكون بهيمه فهيبهما فاطاع يكاو روايه ده تسيغا دبن بعد ما قرنتها يعني بقى ما دد معنى دايتي sannan sai ce wa hadhil athar, maganar Ibn Kathir kenan, yace waɗannan riwayoyi yazharu alaiha wallahu alam, abinda yake bayyana zahiri Allah dai shine mafi sani, amma mafi bayyana a zahiri min athari ahli alkitab, wannan dai na cikin Isra'iliya ce. Wa qad sahha alhadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadisi ko yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala annabi yace idza haddathakum ahli alkitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum, yace ahli alkitab in sun baku labari kada ku gaskata su kada ku ƙaryata su, yace summa akhbaruhum, yace sannan su labari da ake ruwaitowa daga ahli alkitab ala salasati aqsam, kashi uku ne, faminha ma alimna sihatahu, akwai abin da zamu iya gane ingancin sa bima dalla alaihi dalilu min kitabillahi aw sunnati rasulihi, saboda dalili ya karfafa shi a qur'ani ko a hadisi, wa minha ma alimna kadhibahu, akwai abin da zamu gane ƙaryar sa bima dalla ala khilafihi min alkitabi wa sunna, saboda dalili na qur'ani ko hadisi ya nuna ƙaryar sa aidan kuma dai kaga kashi na biyu kenan, wa minha ma huwa maskutun anhu, akwai abin da zamu yi shiru ba zamu ƙaryata ba zamu gaskata ba, fa huwa almazunu fi riwayatihi bi qawlihi alayhi salam, irin wannan ne aka yi izinin a iya ruwaito shi, saboda annabi ya ce hadisu an bani isra'ila wala harj, ku kawo labari daga bani isra'ila babu laifi, yace wa huwa allazi la yusaddaq wa la yukazzab, irin sa ne wanda ba za a ƙaryata ba za a gaskata ba, li qawlihi fala tusaddiquhum wa la tukazzibuhum, saboda annabi ya ce kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su. Ashe isra'iliyat kashi nawa ne? Uku. Abinda muka gane gaskiyar sa saboda ya dace da qur'ani da hadisi, wannan sai mimi sai mu karba. Abinda na biyu wanda muka gane ƙaryar sa saboda me? Saboda bai dace ba da qur'ani, bai dace ba da ya ci karo da qur'ani da hadisi, to wannan annabi ya ce wannan ba za a karba ba kenan. Kashi na uku wanda ya zo bai cikar da qur'ani da hadisi ba, amma qur'ani da hadisi ko basu gaskata shi ba, basu kare tashi ba, su gaskata shi ba, irin wannan sai ayi shiru, ya halatta a ruwaito shi in labari ne, amma ku fahimta ba a daukar hukunci a cikin sa, sai dai a moru a kashe kishirwar labari kawai, amma dai ba a daukan mustahabbanci ko haramci ko halacci ko karhanci a cikin sa, dole sai abin da ke zahiri qur'ani ne ko hadisi. Kun fahimci wannan da kyau? Sai malai ce wa hadha al-asaru, wannan riwaya daga Abdullahi dan Abbas ko da muka ji, huwa min al-qism ath-thani aw ath-thalith, ko dai musa ta kashi na biyu abinda ƙaryar sa take zahiri, aw ath-thalith ko al-aqalli kashi na uku wanda zamu yi tawakkufi akan sa, fihi nazar. An gane ko? Yayi ta tafiya sai ce wa amma na hanu, da ƙarshe dai mu abinda zamu faɗa matsayar mu game da wannan fa ala mazhabil hasan al basri muna kan mazhabin hasan al basri kan wannan riwaya fi hadha cikin wannan riwaya wa annahu laysa al murad min hadha siyaqi adam wa hawa gaba ɗaya ma wannan ayar bata magana da annabi adam da hawa sam an gane ko wa innamal muradu abinda ake nufi da wannan aya min zalika abinda ake nufi da wannan kissa al mushrikuna min zurriyatihi wato mushrikai cikin zuriyar adam din ba wai shi adam kansa da hawa kun gane ko walihaza qala allah ta'ala ibnu kasir ce dan haka ne ma a karshe allah ce fata'ala allah amma yushrikuna ya kawo sigar jam'i da adam da hawa ne sai a ce fata'ala allah amma yushrikani tunda su biye ne a kawo alif tasniya amma tunda an ce amma yushrikuna wannan nuna masu shirka cikin zuriyar annabi adam ne ba shi annabi adam da hawa sun fi karfin su yi shirka wannan shine tafsirin ahlus sunna tsantsa idan ka zo fassaran sai ka ce me kenan huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin allah ne ya halicce ku daga rai guda daya me ake nufi da wannan ran jinsi na rayuka ko kuma rai na annabi adam shine suka ce jinsin rayuka kenan waja'ala minha zawjaha ko wace rai allah ya halicci matarsa ya sa masa matarsa ma'ana cikin bani adam an halatta muku mata ga suranku aura inda kowa a duniya zai aure kila matan ba sai sun yi ragowa sai an kara wani ya biyu wani ya uku ne ya hudu sannan a samu wata ta samu miji kaga kenan ana magana da yan adam yaskuna ilaiha an yi wa dan adam wannan gatan dangi na zo da matar shine wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun sa'ilan an-nafs sai zanto wato tadullu alal jinsi la tadullu alal aini domin dilalatu halal aini shine zai sa ka tilasta zuwa ka ce annabi adam ake nufi amma dilalatu halal jinsi ya shafi dukkan yan adam kenan a cikin wannan yan adam din wanda aka samu su matan su daga gare su cikin su ne ake samun mutumin da yake da wannan halin yayin da ya zakke wa matarsa ta samu juna biyu sai yayi alwashin Allah ya bashi dan gari zai godiya amma da Allah bashi sai yayi shirka to an samu wannan kuku ba sauwa ba za su kirgu ba su abdul shams su abdul dar su abdul ka'aba su abdul nabi duk wanda yayi sun yi shirkar wannan an ba su diko an ba su da amma su kai shirka dai kenan ashe ba annabi adam da hawa bane ba shine ra'ayin hasan al-basri kun gane da kyau wadansu malaman suka ce farkon ayar ya danganci annabi adam da hawa khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna wato wannan ya tafi annabi adam da hawa amma falamma ta gashaha ana magana a wadansu ma'aurata guda biyu cikin zuriyar annabi adam da hawa yayin da mazin ya zakiya matar hamalan hamalan kafifan zuwa gashi shi yasa a ƙarshe aka ce fata'ala Allahu amma yushrikuna dan masu yin haka din cikin ma'aurata suna da yawa sai aka kawo su da sigar jam'i har kuma Allah ya musu inkari da hamzatul istifham al inkari a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin sun rinka sanya wa Allah kishiya irin wanda bai sai halitta wani abu shi ma halittar sa aka yi kun gane wannan da kyau duk riwaya da take annabi adam ne ya haka ya sa wa din suna abdul haris dan iblis ya ce musu kaza riwaya ce da'ifiya bata tabbatar ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din mai tafsirin da ya faɗa haka ka kalubalance shi in yayi magana da ko ibnu kasir in naka irin nawa ne juz'i na biyu shafi na 275 ka ce masa ha umqra'u kitabiya in yana san gaskiya ko ma gaskiya an fahimta da kyau wannan babi a cikin sa akwai masaloli al'ula tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah haramcin sanya dukkan wani suna da za a sawa wani in dai za a bautar da shi ga wani Allah. Asaniya na uku tafsirul aya mun samu fassarar wannan aya da take cikin wannan babi falan ma atahu ma salihan ja'ala lahu shirka'a. Asalisa ta uku anna hadha shirka fi mujarrid tasmiya. Ai mallan yayi wannan istintajin istinbatin cewa shirkan da suka yi kawai wajen sanya suna ne lam taqsid haqiqatiha ba wata na ita Hawwa ba ta yi nufin haqiqanin shirka ba. Wannan in mun yadda wacin ta tabbata wanda shi a wurin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ruwaya ce tabbata ce amma muko mun tabbata da'ifiya ce. Da haka muka yi masa raddi ba dan mun raina shi ba sai dan manyan malamai da suka gabace shi su suka fara yin raddi kan matsalan tun kafin shi yazo irin su Ibnu Katsir da sauransu sun zo tun kafin shi yazo ba dan ba ma ganin girman sa ba yana da girma yana da matsayi amma kuma shi ba masu yi bane ba ba annabi bane ba muna fatan Allah ya gafarta masa kurakuransa wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jamaa ar-rabi'a mas'ala ta hudu anna hibatallahi lirrajul libinta as-sawiyya minan ni'am ashe idan Allah ya baka ɗaya mai daidaitacciyar halitta, wannan tana cikin ni'imomi na Ubangiji. Me yasa ya kawo iya? To idan mutum ya yi farin ciki yayin da aka bashi iya, ai farin cikinsa game da namiji dama ba sai an faɗa ba, saboda ɗabi'ar Larabawa dama can su sun fi son ‘ya’ya maza, ba sa son mata. To sai yake nuna ko da ‘ya’ aka baka matuƙar daidaitacciyar halitta ne ba sai daga Ubangiji. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, zikiru salafil farqa bainar shirki fi ta'a wa shirki fil ibada, yadda magabata suka ambaci bambanci tsakanin shirka wajen ta'a da shirka wajen ibada. Wannan fa maganar katada kenan, wanda ya gina ta kan wancan riwaya ta tabbata, wanda mun ce dha'ifiya ce. To anan ya kamata mu taka burki, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.